الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 4 ga watan Juma'a da Asira shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 4 ga watan 4 shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih. Kafin darasi na yau, ba laifi yan tambayoyi suka iya gabata. Na'am.
Gaskiyar magana a cikin mana tsoron Allah da cewa mutum mana kayya tsoron mana muta ko ya bukace mana Allah ya tsaya a cikin aljanna ya bauta mai kawai sai ya bauta ma Allah don sai kawai Allah ne Allah ba don waɗannan duka saboda waɗannan duka ba kawai a bauta ma Allah shi Allah ne ba don muta ba ko don aljanna ba. Na wata magana.
Wai tambayar kuwa shine karin bayani akan wasu jama'a waɗanda suka tafi akan cewa su bauta ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da suke, ba suna bauta masa bane don kwaɗayin aljanna a gobe kiyama, kuma ba don tsoron wuta ba. Suna bauta ne tsakaninsu da Allah kawai don tsananin so da ƙauna, amma ba don aljanna ba, sannan kuma ba don tsoron wuta ba. Wanda kar mu manta ya gabata a darasinmu na tauhidi, ibadar mai ibada ba ta ginuwa ta samu gindin zama sai idan ya gina ta akan ginshiƙai guda uku. Ginshiki na farko shine kamalul hubbi lil ma'bud, cikar so da ƙauna ga wanda ake bauta masa shine Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Dole sai ka fifita san Allah Subhanahu wa ta'ala akan duk abin da kake so a rayuwarka, sama da yanda kake son kanka, sama da yanda kake son mahaifanka, sama da yanda kake son ƴaƴanka, sama da yanda kake son jama'a gaba daya. Haka manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Dalili akan wannan ginshiki na farko shine fadar Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Ginshiki na biyu wato shine kamalur raja'i lil ma'bud, cikar wato kwaɗayi da ƙauna ga wanda ake bauta masa shine Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Sai ka kai gaya a wajen kwaɗayi da ƙaunar rahama ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala akan duk abin da kake kusantar shi da shi na ibada. Sannan ginshiki na uku wato shine kamalul khawfi lil ma'bud, cikar tsoro ga wanda kake bauta ma shine Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Sai ka fifita tsoron shi akan duk wani abu da kake jin tsoro a rayuwarka. Dalili akan ginshiki na biyu da na uku shine fadar Allah Subhanahu wa ta'ala, uridu alladhina za'amtum min dunillahi fala yamlikuuna kashfa dhurri ankum wala tahwila ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhaba inna 'adhaba rabbika kana mahdhura. Ubangiji ta'ala yace uridu alladhina za'amtum min dunihi, ce da su wato ku kirayi waɗanda kuka rayi cewa alloli ne kuma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ku kirayi su su kawo muku agaji akan duk abin da kuka sa gaba. Ubangiji ta'ala yace fala yamlikuuna kashfa dhurri ankum, duk wasu waɗanda kuke bauta ma kuma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba sa iya mallaka muku yayi wani tsanani rashin lafiya ko talauci ko wani kunci. Wala tahwila, kuma ba su da ikon su mallaka muku juyar da abin da ya same ku na talauci ko tsananin rashin lafiya ko wani kunci daga kanku zuwa kan makiyan. Sai ya ce ulaika, waɗannan wanda mushrikai suke bauta musu, yabtaguna ulaika alladhina yad'una, waɗannan waɗanda mushrikai suke bauta musu, yabtaguna ila rabbihimul wasila, su waɗanda ake bauta ma wato suna neman kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ayyuhum aqrab, har ma rigaye suke, wane ne daga cikin su yafi kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wayarjuna rahmatahu, suna kaunar rahmar Ubangijin su, waya khafuna azaba, kuma suna tsoron azabarsa. Ka koma maganganun malamai dangane da anan wada akan ayar akan suwa ne ta saukar, waɗanda suka riki Isa annabi Isa alaihi salam da mahaifiyar shi Maryam, da waɗanda suke bauta ma mala'iku, da waɗanda suke bauta ma salihan bayi, duka ayar ta hada su. Su waɗanda aka rike su a matsayin alloli ake bauta musu, kamar annabi Isa alaihi salam, kamar mahaifiyarsa Maryam, kamar mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala, kamar salihan bayi. Ubangiji ta'ala ya ce yabtaguna ila rabbihimul wasila, su ma neman kusaci suke ga Ubangijinsu, wayarjuna ayyuhum aqrab, kuma wane ne daga cikinsu ya fi kusaci ga Ubangiji, kowa fama yake a ce ya fi kowa kusaci da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ash-shahid sai ya ce wayarjuna rahmatahu, suna kaunar rahmar Ubangijin su, waya khafuna azaba, kuma suna tsoron azabarsa. Kaga wannan aya ita ce dalili akan wannan rukuni na biyu da rukuni na uku, wanda ibadar mai ibada bata ginuwa ta samu karbuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai ya gina ta akan haka. Haka idan ka koma cikin suratul A'raf, Ubangiji ta'ala yake cewa wad'uhu khawfan wa tama'a, ku bauta ma Ubangijin ku, ku roke shi khaufan, wato dan tsoron abin da ke wajensa na uquba, wa tama'a, kuma dan kwadayin abin da ke wajen shi na rahama. Haka idan ka koma cikin suratul anbiya, Ubangiji ta'ala yake faɗa wa Zakariya, idnada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusarihuna fil khayrati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Ash-shahid wa yad'unana ragaban wa rahaba, gaba ɗayan annabawan da Allah ya zamu a cikin wannan sura, har aka zo kan Zakariya alaihi salam da ɗansa Yahya da matarsa, shi annabi Zakariya, Ubangiji ta'ala yace innahum kanu yusarihuna fil khayrati, lalle waɗannan gaba ɗayansu suna gaggawa a cikin ayyuka na alkhairi. Sai ya ce wayad'unana, kuma suna bauta mana ragaban, dan kwaɗayin abin da ke wajenmu na rahama, wa rahaba, kuma dan tsoron abin da ke wajenmu na azaba, wa kanu lana khashiyin. Haka idan ka koma cikin suratul Zumar, Ubangiji ta'ala ke faɗa amman huwa qanituna ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. الشاهد anan sai yake cewa ya hadarul akhirata wa yarju rahmat rabbi, wannan wanda Allah ke yabo akan sa mumini kenan, sai yace ya hadarul akhirata, dangane da bautar da yake ma Ubangijinsa, yana tsoron wato yini na karshe ita ce alkiyama. wayar ju rahmatar rabbi kuma yana kaunar wato rahma ta ubangijin shi subhanahu wataala. Wannan bayani ya gabata in ka koma sura ta farko daga cikin surorin alqur'ani suratul fatiha, ita ta tabbatar mana da waɗannan ginshiƙai guda uku. Ibadar mai ibada ba ta samun karbuwa sai ya gina ta akan wannan ginshiƙai uku: cikar so da kauna ga wanda yake bauta ma, cikar kwaɗayi da kauna game da rahmar wanda ake bauta ma, cikar tsoro dangane da wanda kake bauta ma shine Ubangiji subhanahu wataala. Don haka malamai suka ce kalli aya ta farko, alhamdulillahi rabbil alamin. Wannan Ubangiji ta'ala yana yaba kansa, yana jinjina ma kansa, yace alhamdulillahi rabbil alamin. Dukkan wani yabo da godiya cancanta ne ga Allah Ubangijin halittu, wanda akai kaice kuma yana koya ma bayansa yanda za su yabe shi. Sai yace arrahmanur rahim. Kaga anan da yace alhamdulillahi rabbil alamin, me za mu iya fa'idanta anan? Alhub, saboda ai baka yaban abu sai in kana son shi kana kaunar shi. Mumini ko bashi da abun so abun kauna sama da Ubangiji subhanahu wataala. Nan kamar an ce da mu ne kulu alhamdulillahi rabbil alamin, domin yabo baya tabbata sai ga abin da kake so kake kauna. Don haka wannan aya ta farko ita ce abinda take tabbatar da ginshiƙi na biyu. Da kace arrahmanir rahim, mai gamammiyar rahama a nan duniya, wanda ta hada mumini ta hada kafiri, mai kefantacciyar rahama a gobe kiyama, wadda ba ta shafar kowa sai mumini. Nan me za mu iya fa'idanta a nan? Wato shi ne kwaɗayi arraja kenan, saboda Ubangiji subhanahu wataala shi ya siffanta da wannan sifa ta arrahama. Duk wanda ya siffanta da irin wannan sifa dole a yi kwaɗayin rahamarsa. Sannan sai ya ce maliki yawmiddin, mamallakin ranar sakamako, wanda wuka da nama a hannunsa suke a ranar kiyama, wanda babu wani yanda yake da ta cewa a wannan yini face Ubangijin da ya halicci halittu. Duk wanda aka ce shi yake da mallakar kowa da komai, shi zai yanke hukunci yanda ya dace, dole ka tsorace shi. To dan haka kaga wannan ayi wannan sura a farko ta sai yace, bayan haka sai yace iyyaka na'budu, kai kadai muke bauta ma. An gane kenan kai kadai muke bauta ma akan kenan waɗannan ginshiƙai uku: cikar so da kauna gare ka, da kwaɗayin rahamarka, kuma da tsoron azabarka. Da ya jero wannan ginshiƙai guda uku sai yace iyyaka na'budu, kai kadai muke bauta ma, wa iyyaka nasta'in, kuma da kai kadai muke neman taimako, ba ma neman taimakon wani in ba naka ba. Don haka wannan malamai suka ce duk mutumin da zai ce shi bautar da yake ma Allah kawai yana bauta ne dan so da kauna, ba dan kwaɗayin aljanna ba, ba dan tsoron wuta ba, wannan kasancewar ɓata lokacinsa ne yake. Domin duk inda zaka shekara dubu kana ibada akan haka, Allah ba zai karbi ibadarka ba, kuma kana nuna kafi annabawan Allah sani, irin su annabi Ibrahim alaihi salam da sauransu, su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda aljanna kanta wani da yake fada, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani sahabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma, wanda yace ya rasulullahi, ni kawai abinda nake fata yace a ranar kiyama Allah ya shigar da ni aljanna, ya tsiratar da ni daga wuta. Manzon Allah yace haula hanu dande, mu ma duk kai kawun da muke aljanna ita ce muke nema, kuma da kariya game da wuta. Kai kuma ka ce baka faɗan aljanna, kuma baka wato tsoron wuta. Kar ka yi mamaki a cikin jama'a ta nan ma akwai masu irin wannan tunani, wanda na taba jin wani a kasar kinshi yake cewa in ba dan su shehi wani ba suna aljanna, me za mu yi da aljanna, tuntuni mun wuce da saninta. To dan haka kasancewar duk ibada da zaka yi dole ka yi ibada da kwaɗan da fatan cewa Allah ya sa ka dace da gidan aljanna, kuma da fatan cewa Allah ya kare ka game da gidan wuta. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin addu'o'insa yake cewa, ya Allah ina roƙonka aljanna, kuma ina neman tsari da kariya game da gidan wuta. Haka har ma ya tabbatar mana cewa duk wanda ya roƙi yake cewa, in za ku roƙi Allah aljanna, ku roƙe shi aljanna ta Firdaus. Kaga abinda kake kwaɗayi shine zaka roƙa. Don haka dai wannan wata aƙida ce wadda kuma ta sufiya, wanda kuma kasancewar wannan ta ci karo da abin da yake nassi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dole ibada a gina ta akan gimshikin nan guda uku, sai ka fifita san Allah akan kowa da komai, sannan sai ka kwadaici rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ka kaunace ta, sannan kuma ka ji tsoron azabar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wai kamar misali da wasu za su yanke cewa ga percentage kinsu a dangane da rabon gado, do a jika 100 suna da jika 10. Lalle kayyadewa shi alkali ya ce kawai kaza zai dauka daga ciki, wannan bai ya dacewa. Abin da ya dace aiki ne zai muku sai ku zo ku yi yarjejeniya da shi. Kuma abin da yake ka'ida, abin da muke so mu sani, duk da cewa tsarin alkalanmu a nan sun sha bamban da alkalai a sauran garuruwa waɗanda suke kwatanta shari'a ta musulunci bakin gwargwado, saboda shi in aka ce alkali ainihinsa ma'aikacin gwamnati ne, wanda gwamnati ta zo ta kafa shi saboda kula da abin da ya shafi wasu kai kawo na tsakankanin jama'a, abin da ya shafi masalihinsu. Wanda kuma gwamnati bata kawo shi bata kafa shi a wannan matsayi sai da ta yanka mashi albashin aikin shi a duk wata ga abin da za a bashi, ko kuma wani lokaci zuwa wani lokaci. To mu irin alƙalanmu a nan ba su da albashi a wajen hukuma, kawai hukuma ta kafa su ne a matsayin cewa su je dai su iya tsakaninsu da sauran jama'a, shi ma kuma ba kowace shari'a ba suke iya yankewa tsakanin. To dan haka kasancewar shi in kamar misali alkali zawwa ne aka yi aka neme shi fatawa, mutum ne ya mutu ya bar mata da uwa da ɗa da kannu da yayyu, menene gadansu? Alkali ya ce uwa za a bata ɗaya daga cikin shida domin shi mamacin ya mutu ya bar ɗa, matar shi za a bata ɗaya daga cikin takwas domin mamacin ya bar ɗa. Waɗannan ƴan uwan shi sawa'an shakikai ne ko lu abai ne ko lu amai ne, to wannan ɗa da ya bari ya kare su, ba su da haƙƙin komai kenan. Idan aka hudda rabon uwa da mata abin da ya rage, wannan ɗa zai kwashi. To a nan fatawa ce ya bada akan tambayar da aka masa, wannan fatawa kuma baya halatta ya ce kaza za a bashi. An gane ku? Ko matsayinka na alkali ko matsayinka na malami, aka zo aka tambaye ka mutum ne ya mutu ya bar kaza, menene gadansu? Ka ba su amsar cewa ga yanda yake, kuma har ka ƙara fa'idantar da su ainihin mas'alar kaza ne za a raba, a fitar da kaza, a fidda kaza, a fidda kaza. To wannan kasancewar ba maganar ka ce kaza za a baka, saboda wannan amana ce ilmiya wanda Allah ya dora maka, kuma dole ka bada, kuma bayya halatta ka gobe. Amma in kiran ka suka yi malam zo ka raba mana gado, ko a kirawo alkali zo ka raba mana gado, to wannan kana iya faɗa cewa kaza za a bani. In sun yarda sun amince kenan aiki ne zaka musu su sallame ka. To amma sharadin su alkalai da sarakuna su yanke cewa duk ajika 100 suna da jikka 10, wannan kasancewar abu ne wanda sun riga sun yanka shi sun kayyade shi, kuma ba Allah ya kayyade shi ba, wa manzon shi ba. In wani ya yarda wani ba zai yarda ba, kamar an tirsasa shi ne ya zama tilas, ba da san ran shi bane ba za a dauka shi ɗaya daga cikin 10 a cikin abin da yake na dukiya. Kaga akwai wani nau'i wanda yake na zalunci, tunda aiki ne. An gane ku? Aiki ne sai ka zo mu yi yarjejeniya, nawa zan baka yace kaza zaka bani. In na ga ya yi daidai sai in ce to je kana yarda, in na ga ya wuce sai in ce a to a ɗan rage zo mu sasanta. To in a irin wannan ne wannan ya halatta, amma maganar kayyadewa wannan ba shi da asali a cikin shari'a, kuma akwai takurawa ga jama'a. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: babu hajjin nisa. وقال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم هو بن سعد عن أبيه هو سعد بن إبراهيم عن جده هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما قال حدثنا مسدد هو بن مسرهد بن مسربل قال حدثنا عبد الواحد هو بن زياد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة أنه قال حدثتنا عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور قالت عائشة رضي الله عنها فلا أدعو الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد هو بن درهم عن عمرو هو بن دينار عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال أخرج معها قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء وابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية رضي الله عنها ما منعك من الحج قالت أبو فلان تعني زوجها كان له نابهان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا قال فإن أمرة في رمضان تقضي حجة معي رواه ابن جريج عن عطاء أنه قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسدي العتكي عن عبد الملك بن أمير عن قزعة مولى زياد أنه قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأجبنني وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين على الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى wato al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa ki cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da hajjin mata shin akwai wani sharadi wanda yake duriya akan maza game da hajjin mace koko babu shine anan kenan zamu ga amsar wannan tambaya shine yace babu hajjin nisa wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da hajjin mata wanda dai a takaice kamar yanda bayani ya gabata mun yi sanin cewa haji bata wajaba akan musulmi dole sai idan ya cika sharuɗa biyar. Sharadi na farko dai shine musulunci, domin haji ibada ce, ibada ko bata inganta sai ga wanda yake musulmi, kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa ya ayyuhal ladhina amanu innamal mushrikuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha da fadarsa wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Sharadi na biyu daga cikin sharuɗa na haji menene muka faɗa? Yawa, farko musulunci. A? Yawa, sharadi na biyu tambaya ce muke. A?
Ya zaman to baligi bai kalla.
Yawa, ya zaman to kenan baligi. Saboda duk wanda yake ba baligi ba, haji ba wajibi bace a kansa, domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rufi alqalamu an salasati, daga cikin su sai yake cewa anis sabiyi hatta ya hatali. Wannan shine sharadi na biyu daga cikin sharuɗa na haji kenan al-bulug. Sharadi na uku kamar yanda dan uwa ya faɗa shine ya zamanto da kenan al-hurriya, domin bawa haji ba wajibi bace a kansa, kamar yanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa wa ayyuma abdin hajja qabla an yu'tak yace fa alaihi hajjatun ukra ba'da an utik, yace duk bawan da yaje yayi haji kafin a yanta shi to ya tabbatar da cewa akwai haji ta musamman, hajjin musulunci bayan ya sami yanci. Sharadi na hudu
al-mustaqi,
yawa al-istifa'a kenan, ya zamanto wa an yakuna mustaqian, ya zamanto kenan yana da iko. Ikon nan kwa yana kasancewa ta bangare uku. Bangare na farko ya zamanto yana da guziri wadatacce wanda zai kai shi zuwa da dawowa. Bangare na biyu ya zamanto yana da koshin lafiya. Bangare na uku hanyar da za ta kai shi zuwa Makka ya zamanto hanya ce amintacciya, ba abin da zai taba lafiyarsa, ba abin da zai taba dukiyarsa, ba abin da zai taba mutuncinsa. Sharadi wanda yake na cikon biyar, yawa, hankali shine cikar hankali, an gane ku, saboda mahaukaci haji ba wajibi bace a kansa, domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya zano mutum uku wanda aka dauke musu alkalami sai ce wa anil majnuni hatta yufi. To dan haka anan kenan zamu ga cewa shin ita ma mace idan waɗannan sharuɗa biyar wato suka cika shikenan ko kuma akwai duriya akan haka? To shine anan wato malam ya shigo da hadisin Ibrahim wato Ibnu Abdurrahman Ibnu Auf, shine yace haddathana Ibrahim, shine Ibrahim Ibnu Sa'ad, an abihi daga mahaifinsa shine Sa'ad Ibnu Ibrahim, an jaddihi kenan daga kakan shi Ibrahim Ibnu Sa'ad kenan kakansa shine Ibrahim Ibnu Abdurrahman Ibnu Auf, shine yace azina Umar radiyallahu anhu li azwajin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi akhir hajjatin hajjaha, wato Umar Allah ya kara masa yadda ya ba matan manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama iznin yin haji a ƙarshen hajjin da yi. Wannan jumla tana nuna mana a farko bai ba su izini ba kenan sai daga baya, tunda anan karina ne yace chai fi akhir hajjatin hajjaha, a ƙarshen hajjin da yi, sannan ya ba matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato iznin yin haji, sannan a ƙarshe suka je suka yi. Wanda da a farko shi Umar Allah ya kara masa yadda sun ringa kai kawo irin su Aisha Allah ya kara mata yadda suna neman izini ga Umar ya ba su izinin su je su yi haji, to amma Umar bai ba su izini ba. Amma a ƙarshen hajjin da Umar bai sake yin wata haji face ita sai ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, a wannan shekara ya ba matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama izinin cewa su je su yi haji. Shine fa ba'atha ma'ahunna Uthman ibn Affan wa Abdurrahman ibn Auf, wato Umar sai ya aika Abdurrahman dan wato Usman ibn Affan da Abdurrahman ibn Auf wato tare da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Usman a gaba wato kuma Abdurrahman shi ko a bayan su wanda kuma ba sa sauka wani masauki da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sai wuri wanda yake kebantacce kadaitacce wanda yake da shamaki har ma wato fada suke an gane ko a lokacin da suka fita da su Usman yana cewa kada mutumin da ya kusanci matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kada wanda ya kwara musu ido da kallo a lokacin nan suna cikin darbuka akan raƙuma in sun sauka masauki to babu wani wanda yake kusantar su illa shi Abdurrahman ibn Auf wato da Usman dan Affan wannan kuma ba komai ba illa girmama wato matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka suka tafi har aka je aka yi wannan hajji aka dawo da su sannan bayan Umar ya wuce a lokacin Usman Allah ya kara masa yadda har Usman ya gama rayuwarsa a kowace shekara yana ba su izinin cewa su yi su to a wannan tafiya da aka yi kamar yanda yake cikin wata riwaya ta Ibn Sa'ad a cikin littafin sa Al-Tabaqat kasancewar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan su takwas ne suka tafi suka yi hajji tare da cewa a wata riwaya su bakwai suka je banda Zainab domin ita Allah ya mata rasuwa sannan sai Sauda ita kuma tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa rasuwa ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala ita ta lazinci zaman gida ba ta fita to dan haka wannan malam ya shigo da wannan hadisi ba dan komai ba dan nuna mana cewa gaya matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tafi sun yi hajji kuma a hajjin nan da suka yi babu muharrami tare da su don haka shine wannan dalilin wasu malamai da suka tafi akan cewa idan an samu mata waɗanda suke amintattu waɗanda suke nutsatsu ba laifi wato tawagarsu suna iya zuwa su je su yi hajji an gane ko koda babu namiji a cikin su shine dalilin wasu malamai da suke ganin cewa kamar yanda anan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tafi suka yi wasu malamai suka ce kar ku manta fa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin uwaye ne suke ga mu'minai kenan anan Usman da Abdurrahman kamar matsayin ƴaƴansu ne suke kuma tunda Allah dama ya riga ya haramta ma mu'minai auren matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wucewar shi kenan matsayin uwaye ne sannan a hadisi na biyu a baban shine hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala nagzu wa nujahid a wata nuska ana samu au nujahid Aisha tace ya manzon Allah shin yanzu ba za mu fita ba mu yi jihadi kamar yanda maza suke yi anan yana nuna mana ashe matan jiya mata ne waɗanda suke jarumai masu kwadai akan ayyuka na alkhairi tambaya a wata riwaya ta ce ya rasulullahi hal alan nisa'i jihad shin wai akwai wajibcin yin jihadi akan mata manzo Allah ya ce kware alaihin jihadul laki talafi akan mata akwai jihadi sai dai ba jihadi bane irin na maza wanda ke akwai sarin takobi da sukan mashi da halbin kibiya an gane ko shine kamar yanda amsar za ta zo ana to shine tace ala nagzu wa nujahidu ma'akum ya rasulullahi yanzu ba za mu fita ba mu ringa yaki muna jihadi tare da ku fa qala sai manzon Allah ya ce lakinna ahsanal jihadi wa ajmal yace sanade wato mafi kyawun jihadi mafi kawarsa ko kuma mu ce mafi kyawun jihadi wa ajmalahu kuma mafi kyawun sa an gane da alhusn da aljamal mutaradifan ne duk da cewa shi aljamal ana amfani da shi abin da ya shahi kenan kyawun kyawu wanda yake na zatin abu kamar yanzu idan ka dauki kyawun halitta wannan ana kiran shi jamal idan aka ce alhusn shi kuma wannan kamar kwalliya wanda za ta biyo baya kenan, kamar yanda Bahaushe yake cewa wanka karin kyau, shine yake cewa lakinna ahsanal jihadi wa ajmalahu, sanadi mafi kyawun jihadi mafi kayin sa sai ya ce alhajju hajjun mabrur, kenan haji wanda take kuma haji karbabba, wato wannan shine a jihadin da yafi kyau. Amma wannan kenan bin nisba din nisa in mun dangana ga mata, amma in bangaren maza ne jihadi na afu ta fagen daga shine jihadin da yafi kowane jihadi kyau. Saboda a waccan riwaya da yace alaihinna jihadun la qitala fihi sai yace alhajj wal umra, wato bibiyar haji da umra wannan shine jihadin mata. In dai mace ce ce to abinda ake bukata in Allah ya hore mata to ta yawaita haji da umra, wannan shine jihadin ta. Amma fa hadisin ba kwata kwata ba yana nuna cewa mace ba ta fita jihadi. Kar mu manta idan ka koma matan sahabbai sun wuce a lissafa waɗanda suke fita fagen daga tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa, wanda su waɗannan mata su suke kula da waɗanda suke marasa lafiya, waɗanda suka samu rauni a fagen daga su suke musu magani, sannan kuma su suke kokarin dukkan daukan dawainiya ta jama'a a fagen daga. Wanda kar mu manta Ummu Adiya yaki ɗaya na bin da yaki bakwai ta yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To shine anan sai ya ce mata haji wadda take karbabba, in aka ce alhajjul mabrur, hajjin da aka yi ta da kyakkyawar niyya kuma aka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ta, tare da cewa wasu malamai suka ce hajjin da ba daukan zunubi a ciki ita ce hajjul mabrur, wanda kuma ba ta da sakamako a wajen Ubangiji subhanahu wataala, face aljanna abubuwa kiyama, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. قالت عائشه عائشه sai ta ce fala adul hajja ba'da idh sami'tu hadha min rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aisha tace dan haka tace bazan dina zuwa haji bayan jin wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tace iya rayuwata tace bazan dina zuwa haji ba, dan haka bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin Umar Aisha ta ringa kai kawo suna neman izini ga Umar ya ba su izinin cewa su je su yi haji, sai a ƙarshen rayuwarsa Umar ya ba su izinin cewa su je su yi. Kaga wannan na nuna cewa ita Aisha ta fahimci cewa kasancewar haji mace takan iya zuwa ta je ta yi, kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa mafi kyawun haji, mawana mafi kyawun jihadi dangane da mata, wato shine yawaita haji. Don haka anan kenan malam ya shigo da shi kenan hadisi ne wanda yake kamar mutlaq, wanda yake nuna kamar halaccin in haji ce mace takan iya zuwa ta je ta yi, tare da cewa ƙarin bayani zai zo akan haka. Sannan hadisi na uku a baban shine hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, wanda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tusafirul mar'atu illa ma'a zi mahram, wato mace wadda ta yi imani da Allah da ranar kiyama ba ta bulaguro sai tare da muharrami. Nan a ce ba a abu ya fi a ce karkai kaza, kamar yadda bayani ya gabata. Malamai suka ce annafiyu aula minan nahayi, domin in aka kure abu to wannan ya kunshi hani kuma da duriya akan haka. Nan aka ce la tusafirul mar'a, wato mace mumina ai ba ta bulaguro illa ma'a zi mahram, sai tare da wato wanda yake ma'abucin haramci gare ta, in ma ya kasance ɗanta ko mahaifinta ko wanta ko kananta ko wan mahaifiya ko kanan mahaifiya ko wan an gane ko wan mahaifi ko kanan mahaifi, a takaice dai wanda haramun kinsa ne har abada babu aure tsakaninta da ita. Kamar misali ko mijin diyarta, an gane ko, ko mijin diyarta, wannan duka muharramanta ne, wanda dai haramun kinsa ne ba zai aure ta ba har abada, to wannan shine ake nihi kenan zu mahram. Sannan kuma a wata riwaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sai dai ko kuma mijinta, an gane ko, kenan ko muharrami ko wanda yake miji baya halatta mace ta yi bulaguro sai da ɗaya daga cikin su. Sai ya ce wala yadkhulu alaiha, kuma babu wanda wala yadkhulu alaiha rajulun, wato namiji ba zai shiga ba wurin mace illa wa ma'aha muharram, wato sai tare da muharraminta. Abinda ake nihi ba zai shiga wurinta ba anan ya kadaita da shi da mace, to sai tare da wanda yake muharraminta. An gane ko? Kenan muharraminta wanda yake haramun kinsa ne ga aure. Tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa in dai ba mutum ɗaya ba ne ba, to ba laifi kasancewar in amintacce ne kenan ba laifi kamar mutum biyu, sama da biyu ba laifi suna iya shiga. Ko kuma ya kasance kenan akwai taron mata waɗanda suke akwai amintattu daga ciki. To a takaice dai a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana kadaita da mace wadda take ajnabiyya haramu ne. In zai zamanto daga kai sai ita a kadaice, to dole ya zamanto a samu muharraminta. Ba dan komai ba kuwa, saboda kada shaydani ya samu kafa ta kai kawo domin jefa ayyuka na alfasha tsakankaninsu. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa namiji ba zai taba kadaita da macen da ba muharramarsa ba, face shaydani sai ya kasance shine na ukunsu. فقال الرجل واتو سي وني متين يا فدا يچي يا رسول الله يا منزان الله اني اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا يچي يا رسول الله ني كو انا نفي واتو نفتا ا cikin runduna kaza da kaza runduna da za ta fita fagen daga a wata riwaya yake cewa wa inni tatabtu fi jeish kaza wa kaza ni na rubuta kaina a cikin runduna kaza da kaza wanda za ta fita yaki ina ciki yaya za a yi wa mar'ati turidu al-hajja yace ya rasulullahi gashi mata ta kuma tana nihin zuwa haji fa qala sai manzon Allah yace ukhruj ma'aha di na fita jihadin je ka haji tare da matarka. To wannan shi ma yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka tabbatar da cewa yana daga cikin ƙarin sharadi a haƙƙin mace zuwa haji dole sai da muharrami. Domin wannan hadisi cewa mace baya halatta ta yi bulaguro sai tare da muharrami, kuma wannan hadisi ne wanda yake mutlak, kuma wani bulaguro ne. Don haka riwayoyi daban-daban suka zo, wata riwayar ta kayyade cewa sai bulaguron kwana uku, bai ya halatta mace ta yi bulaguron da ya wuce kwana uku sai da muharrami. Wata riwayar ta nuna cewa kwana biyu, wata riwayar ta nuna cewa bulaguron yini da dare, wata riwayar ta nuna bulaguron yini, wata riwaya sai ta nuna bulaguro wanda yake na wato shine farsaki hudu. To ita wannan riwaya sai ta nuna cewa bulaguro mutlakin bulaguro, in dai bulaguro ne ko mun kankantar shi ko mun nisan shi baya halatta mace ta yi sai da muharraminta. Don haka malamai suka ce sabanin kayyadewa da aka samu a cikin wadancan hadisai, wani hadisi ya ce kwana uku, wani ya ce kwana biyu, wani ya ce kwana daya, malamai suka ce anan sai mu dau wannan riwaya wadda take mutlaka, domin in ka dauke ta kayan aiki da dukkan wadancan riwayoyi gaba daya. An gane ku? Kayan aiki da dukkan wadancan riwayoyi gaba daya, saboda sabanin da aka samu. Inda a ce an samu kawai akan abu dai takne kinan sai ayi hamdul mutlak alal muqayyad. Inda a ce kawai riwayar ta takaita akan cewa baya halatta mace ta yi bulaguron yini da dare sai da muharrami, sannan sai aka samu wannan yace la tusafirul mar'atu illa ma'azi mahram, sai a dauka cewa kenan in bulaguro bai kai tsawon yini da dare to ya halatta mace ta yi, amma in ya kai yini da dare to baya halatta ta yi dole sai da muharrami. To sai aka samu riwayoyin sun sha bamban, wata riwayar ta kayyade da kwana uku, wata kwana biyu, wata yini da dare. Don haka malamai suka ce daukan wannan nassi na wanda ba kayyadewa shine yafi dacewa, domin in ka dauke shi kayan aiki da dukkan wadancan ruwayoyin gaba daya. Don haka a takaice wannan kuma shine malamai suka rinjaye da shi, in dai bulaguro ne ko mun gajar da shi ko mun nisan shi baya halatta mace ta yi sai tare da wanda yake muharraminta. Nan karin fahimci cewa musulunci ya tauye ma mace ƴancinta, ya takura mata. Wannan abinda muke so mu gane mutunci ne da daraja wanda musulunci ya ba mace, wanda kuma kasancewar shi musulunci yana lura ne da la'akarin kowa halin da yake ciki. Ita mace wato tana da rauni, kuma dan ta'adda in mata sun kai nawa dan ta'adda yana iya far musu, in ma ya ci mutuncinsu ko ya karbe dukiyarsu ko ya taba lafiyarsu, shi kuma mace tana da daraja a musulunci dan kare matsayinta ne da mutuncinta. Musulunci ya hana cewa ta yi bulaguro ita kadai, in dai bulaguro ne sai da muharrami, wanda shi wannan muharrami zai iya sadaukantar da rayuwar shi domin kare mutuncinta, sai dai a kashe shi. Yanzu kaddara cewa da ne za a taba mahaifiyarsa, ko kuma uba ne za a taba diyar shi, ko kuma wane za a taba kanwar shi ko yayin shi, ko kuma wannan kasancewar diyar kanwar shi ce ko diyar yayin shi ce, ko diyar kanin shi ce ko diyar wan shi ce, shin a iya tunaninka zai iya barin wani abu ya shafe ta wanda zai daudada mutuncinta ko ya halaka dukiyarta? Duk iya kokarin shi yanda zai iya bata kariya zai iya kawowa. To dan haka kasancewar anan shi musulunci ya hana cewa in dai bulaguro ne baya halatta mace ta yi, wato sai tare da wanda yake muharraminta. To dan haka irin su al-Imam Ahmad da wasu daga cikin magabata suka tafi akan cewa ko ma wani bulaguro ne, an gane ko koda bulaguro ne wanda yake na hajji, to baya halatta mace ta yi, dole sai da muharraminta. Wannan sun dauke shi a matsayin karin sharadi ne akan sharadan da Allah ya tabbatar akan cewa namiji sai in ya su sharadan nan sun cika sannan haji take zama wajibi a kansa. Don haka mace koda ta mallaki abinda zai kai ta je ya dawo da ita, in dai babu muharrami malamai suka ce to haji bata zama wajibi a kanta. Don haka malamai sai suka kebance sai dai cikin wasu halaye haka, kamar misali ana cikin tafiya mace ce ta bace, to wannan kasancewar in an samu wani wanda yake amintacce sai ya abu buce ta a wannan bulaguro har akai ta garin su inda za ta amintu ko da ba muharramin ta bane. Ko kuma kasancewar mace ce ta yi hijira daga kasa wanda take ta kafirai, to wannan ba laifi, takan iya yin bulaguro ita kadai, an gane ko. Ko kuma kasancewar anan kasancewar fita ne ta yi daga gari saboda tsira game da rayuwarta haka, to ba laifi akan irin wannan mace tana iya yin bulaguro ba tare da wanda yake muharrami ba. Amma haka ana zaune lafiya, bulaguro ko na hajji ne, to kamar yadda su magabata suka tafi kan cewa baya halatta sai tare da wanda yake muharrami. Sannan a wannan riwaya ta gaba, hadisi na gaba, Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga hajjinsa, hajji kuma ta ban kwana, manzon Allah sai ya faɗa ga wata mata Ummu Sinan al-Ansariya. Manzon Allah ya ce mata, ma mana aiki ne na hajji, me ya hana ki kije ki haji tare da mu? Qalat, sai ta ce masa, Abu Fulan ta'ani zawjaha, ta ce ai mijinta mai gidanta kana lahu nadihan, wato iya abinda yake da shi a rayuwarsa raƙun ma biyu. Lafazin nadihan lafazi ne wanda yake musanna, mufradinsa shi ne nadi. Wannan lafazi ana amfani da shi ga raƙumin da ake jidu ruwa a kansa, shi ne ake cewa nadi. Ta ce kana lahu nadihan, wato raƙun ma biyu gare shi. Hajja ala ahadihima, ya je ya yi hajji a kan ɗaya, wal'akhar ya suke ardan lana, ɗayan kuma shi yake shayar da gonanmu. Ƙala, sai manzon Allah ya ce, fa inna umratan fi ramadana taqdi hajjatul mai, abinda nake so da ke, manzon Allah ya ce idan ramadan ya zo ki yi kokari ki je ki hajji ki umra, domin umra a cikin watan ramadan manzon Allah ya ce tana daidai da hajji tare da ni. Don haka a wata riwaya ya ce ta'adidu hajjatul mai, kenan lafazin taqdi anan sai ka fassara shi akan wancan lafazi, ai ta'adidu hajjatul mai, yin umra a cikin ramadan wato yana daidai da hajji tare da ni. A nan malamai suka ce nan manzon Allah ya sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce mata in ramadan ya zo ki je ki umra, kamar wannan yana nuna cewa kenan mace takan iya zuwa ta je ta yi hajji ko ta yi umra ita kadai ba tare da muharrami ba, kamar yadda wasu malamai wannan yana daya daga cikin dalilansu waɗanda suke ganin mace za ta iya zuwa ta je ta yi hajji ko da ba muharrami, kamar yadda sahabi Imam Malik Allah ya ji kansa su suna daya daga cikin waɗanda suke ganin in dai an samu abokan tafiya amintattu to ko da ba muharrami ba miji, mace tana iya zuwa ta je ta yi hajji, an gane ko, amma fa su ma abinda suka kayyade bulaguro na haji kawai, ba kowane bulaguro ba, na mace kawai in za ta ce an samu mutane a muntattu ta ce tafiya za ta yi, dole sai da wanda yake kenan muharrami ko mijinta ko kuma jama'a waɗanda suke amintattu ayiri amintacce kamar yadda su al-Imam Malik suke kan haka. Shine anan sai malam yake cewa Ibn Juraij al-Makki ya rawaito wannan hadisi daga Aba, yake cewa ya ji Abdullahi dan Abbas shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kenan kamar riwayar wannan sanadin hadisin na baban kenan Habibun al-Muallim, Habibun al-Muallim shi kuma daga Aba daga Abdullahi dan Abbas, kenan yana da goyen baya a wajen wannan riwaya daga Abdullahi dan Abbas kenan ta hanyar Ibn Juraij daga Aba shi kuma daga Abdullahi dan Abbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce wa qala Ubaydullah ana Abdul Karim ana Aba an Jabir, sannan wata hanya ta daban shi ko Ubaydullah daga Abdul Karim daga Aba shi kuma daga Jabir, maimakon an Aba ana Abdullah ibn Abbas sai ya ce an Jabir. Kenan anan abin da muke so mu sani, shi Aba yana da malamai biyu dangane da riwayar wannan hadisi, malamin sa na farko Abdullah dan Abbas, malamin sa na biyu kenan Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Kowane ɗaya daga cikinsu ya rawaito wannan hadisi na Ummu Sinan, wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da yace me ya hana ki je ki haji tare da mu, ta nuna masa iya uzurinta, yace to in Ramadan ya zo ki yi kokari ki je ki haji ki umra, domin umra a cikin Ramadan yace tana daidai da haji tare da ni. Don haka wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka tabbatar da cewa sunna ta yin umra tana karfafa a cikin watan Ramadan, domin yin umra a cikin watan Ramadan ya sha bamban da dukkan wasu kwanuka na shekara. In kai umra a cikin Ramadan daidai da haji take tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana zaka samu ladan haji kuma tamkar kai hajjin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kar kai umra a cikin watan Ramadan kuma kaga cewa ta sauke maka fardi wanda yake na haji, an gane ko? Falalatta ce ake nuna cewa tana daidai da haji, amma ba dan in kai umra a cikin watan Ramadan ka ce ta sauke maka haji. Sannan hadisi na gaba a cikin babin shine hadisin wato Abu Sa'id, Allah ya kara masa yadda, kamar yadda Qaza'a yake cewa wa qad ghazama annabi sallallahu alaihi wasallam sinatai asharata ghazwa. Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda ya yi yaki 12 tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an gane ko? Wannan na nuna gaba ɗayan yake yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a rayuwarsa gaba ɗaya Abu Sa'id da shi akai, wannan kuma wata gala ce wadda take ta ban girma. Qala sai yake cewa arba'un sami'tu hunna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wato Abu Sa'id yace al'amurra hudu yace naji su daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fada, aw qala yuhaddisuhunna anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma abubuwa hudu kenan naji Abu Sa'id yana bada labarin su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kenan wannan fadar Qaza'a ce, naji Abu Sa'id yana fada, gane ku? Kenan yana cewa abubuwa hudu yuhaddisuhunna, shi Abu Sa'id yana bada labarin su anin nabi sallallahu alaihi wasallama, riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yace fa ajabna ni, waɗannan abubuwa hudu Abu Sa'id yace sun kayatar da ni, wa anaqani wa anaqnani yace kuma sun burge ni. Idan aka ce al-aniq, abu wanda yake mai kayatar da mutum, abinda yake burgewa, shine yace fa'a ajabnani, wato sun kayatar da ni, wa anaqnani kuma sun burge ni. Farkon su sai yace Allah tusafira mar'atun masirata yawmaini laysa ma'aha zawjuha aw zu mahram, mace mu'mina kada ta yi gulaguro gulaguran da ya kai tafiyar kwana biyu, wato sai tare da mijinta ko kuma muharraminta, in dai bulaguro ya kai kwana biyu to dole sai da muharrami ko kuma mijinta, an gane ko? Wannan shine mahallul shahid, in dai bulaguro zai kai kwana biyu to dole sai da muharrami. Sai yace wala sauma yawmaini, yace haka nan azumi wanda yake na kwana biyu yace baya inganta ko kuma baya halatta al-fidri wal adha wato shine azumi a ranar idi na azumi da idi wanda yake da layya shi ma wannan babu azumin waɗannan kwanuka biyu wala sauma yawmaini ba maganar yin azumin kwanuka biyu ko an yi bai inganta ba sai yace al-fidri wal adha an gane ko alal badaliya kenan al-fidri wal adha wato ranar idi wanda yake na azumi da idi wanda yake na layya don haka ya tabbata cewa duk mutumin da ya azumci ranar idi wannan to ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce ranar idi ku ranar da mafi yawan jama'a suke idi saboda yake cewa al-fidru yawma yufdiru nas wal adha yawma yubashir nas an gane ku ran da kenan shugaba da jama'a suke yin sallah wannan ita ce idi duk wanda zai yi idi bayan haka ba idi bane ba sai ya ce wala salata ba'da salataini haka nan babu sallah ingantacciya bayan sallolin nan guda biyu sai ya ce ba'da al-asr bayan al-asr hatta taghruba ash-shams wato sai rana ta baki nafila wadda take mara digi bayan al-asr mutun ya tashi kawai zai yi nafila to wannan in yayi sallar bata inganta ba maimakon a rubuta masa lada sai dai a rubuta masa zunubi domin ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yayi hani wanda hanin kuma abin da yake fa'idantarwa shine haramci baya halatta nafilar da bata da sababi bayan la'asar mutun ya tashi yayi abin da yake kansa ya saurara har rana ta fada in ta fada sannan a wannan lokaci ya halatta mutun yayi amma duk nafilar da take da sababi to wannan ya halatta ko da bayan la'asar ne mutun yayi kamar irin su tahiyatul masjid irin su salatul istikhara irin su wato raka'a ta tawafi bayan kayi kiwayo bakwai wannan raka'a biyu da ake a maqamu ibrahim wannan ko da bayan la'asar ne mutun yakan iya yin su sai yace wa ba'da subhi yace haka nan bayan asuba babu wata sallah ingantacciya hatta ta dulu ash-shams wato sai rana ta hudu don haka ita ma nafila mara sababi bayan asuba baya halatta amma irin su raka'atul fajr ga mutumin da ta kuce masa bai samu ba yi kafin a yi sallar asuba idan an gama sallar asuba kai tsaye kakan iya tashi karama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gama sallar asuba sai ya ga wani sahabi yana sallah da ya gama manzon Allah ya tambaye shi wace sallah ce kake yi a yanzu sai ce ya rasulullahi raka'o'i biyu da ake yi kafin asuba sune suka kuce mun manzon Allah bai tanka masa ba duk abinda aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi musu ba malamai suna kiran shi sunna taqririya tamkar ya ce ayi ne domin baya ganin aikin ashaya ya bakin sai kame sai ce wala tushaddu rihal kenan wannan na uku kenan na hudu sai ce wala tushaddu rihal wato ba a daura sirdi takanas a tashi ayi bulaguro domin ziyara ta neman albarka zuwa ga wani wuri yace illa ila salatati masajida yace sai zuwa ga ɗayan masallatan nan guda uku kamar yanda muke faɗa a Hausa takanas ta Kano ko kuma kace wala tushaddu rihalu ba a nika gari takanas ka tashi kayi bulaguro domin ziyara ta neman albarka illa ila salatati masajida sai zuwa ɗayan masallatan nan guda uku Masjidil Haram wato masallacin Allah mai alhurma shine masallacin Makka me yasa saboda sallah daya a masallacin Harami na Makka farilla ko nafila didi take da sallah 1000 a masallacin da yake ba shi ba sai yace wa masjidi da masallaci na wannan kenan masallacin Madina domin shi ma yin sallah ta farilla ko ta nafila a masallacin Madina didi da sallah 1000 take kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ya ce wa masjidi al-aqsa wato da masallacin Qudus shi kuma kamar yadda yake cikin wata riwaya sallah a cikin sa daidai da sallah 500 take don haka waɗannan wurare guda uku sune kadai mutun zai iya nika gari takanas ya tashi ya je domin ziyarar su amma duk abin da yayi wani ci waɗannan wurare guda uku komun albarka wurin haramun ne ka tashi takanas ka nika gari kai bulaguro ka je domin ziyarar wannan wanda karin mu manta bayani ya gabata Abu Basra Al-Ghifari ya hadu da Abu Huraira Allah ya kara masa yadda sai yake cewa daga ina kake, sai yace na dawo ne daga dutsen Tur Sina inda Allah ya zance da Annabi Musa, na je ne na ziyarto shi. Yace wallahi da aka sake na riske ka a gida ba zan bar ka ba ka fita kaje. Sai yace me yasa? Sai yace domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba a nika gari ta kanas a tashi a ziyarci wani wuri domin neman albarka sai ɗaya masallatan nan guda uku. Haka shi wannan sahabi Abu Basra Al-Ghifari haka ya faɗa ba Abu Huraira, kuma Abu Huraira bai ja ba akan haka, wanda hadisan sun wuce a lissafa akan haka. To dan haka wannan malam ya shigo da wannan hadisi saboda wannan gaba ta farko, Allah tusafira imra'atun masirata yawmaini laysa ma'aha zawjuha aw zuwara, wanda kamar hadisin ya zo ne a matsayin ya kayyade wancan hadisi da ya gabata, wanda ya ce mace ba ta bulaguro sai tare da muharrami. Shi wannan riwaya sai ta nuna cewa bulaguron yini biyu ne baya halatta mace ta yi sai da muharrami, sannan kuma aka samu dadin fa'ida ko kuma mijinta. To dan haka dai kamar yadda bayani ya gabata, ko mun kankanta bulaguro baya halatta, in dai zai karba sunan bulaguro to baya halatta mace ta yi sai da wanda yake muharraminta. To anan abinda muke so mu sani, maganganu ne dai biyu na magabata, don haka shi ma malam bai yanke hukunci ba, baban ya bar shi kawai haka a bude caye, babu hajjin nisa, babi ne wanda ke bayani game da hajjin mata kenan. Don haka wasu malamai suna ganin cewa in dai akwai jama'a amintattu to ba laifi mace takan iya haduwa da su aje a yi hajji. Wasu malamai sai suka ware suka ce kai ko da babu jama'a amintacciya, in dai bulaguro ne na hajji, hajji ta farilla, to ya halatta mace ta je ta yi. Wasu malamai suka ce a shi wannan hadisi da yace mace ba ta bulaguro sai da muharrami, hadik fada ce wanda take gaban miya, bayya halatta ka wari, dole sai kana da dalilin da ya wari. In ka ce banda bulaguron hajji to sai ka kawo dalilin da ya wari cewa banda bulaguron hajji. To dan haka amma maganar da tafi rinjaye, maganar malaman da suka tafi akan cewa dole ko da bulaguro na hajji ne bayya halatta mace ta yi, dole sai da wanda yake muharrami, wannan magana ita ce take da dalilai masu ƙarfi akan ta. Illa kasancewar ko da mace ta saba akan haka, ta je ta yi hajji ba tare da muharrami ba, hajjinta ta inganta, ba abin da ya shafi hajjinta, illa laifi na saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na yin bulaguro ba tare da muharrami ba, wanda kuma iya abin da yake kanta shine ta tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka kuma wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka tafi akan cewa ita hajji ba abu bace ba wanda take akan gaggawa cewa in ka samu dama cewa akai tsaye sai ka je. Don haka wasu malamai suke ganin cewa ita hajji Allah ya farlanta ta ne kenan akan jinkiri, mutum sai lokacin da ya dan samu dama, ya dan samu sirri, sannan yakan iya tafiya. Don haka kuma anan wasu malamai suka tafi akan cewa mace baya halatta ta yi hajji, dole sai da izinin mijinta, ko da ta mallaki abin da zai kai ta hajji. An gane ko? Dole sai da izinin mijinta. Wasu malamai wannan neman izini sun takaita shi ne akan abin da ya shahi wato hajji wanda take ta nafila, amma hajji wanda take ta farilla wannan haƙƙi ne na Allah, suka ce dole ba sai da mijinta ba, ba sai da izinin shi ba. To amma dai duka dai waɗannan dalilai da suka nuna cewa sai tare da muharrami ko mijinta, yana nuna cewa sai da izinin shi. An gane, ya dace kenan ta nemi izinin shi akan wannan abin da Allah ya wajabta mata, kenan ta samu dama. Kuma anan suka ce dole ne shi kuma mijin, in har babu muharramin da zai tafi tare da ita to dole ya raka ta suje, kamar yadda wancan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya fita tare da matar tashi ya ce. Babu man nazara al-mashiya ila al-ka'aba qala haddathana ibn sallam huwa muhammad qala akhbarana al-fazari an humaydin al-tawil annahu qala haddathani thabit huwa ibn aslam al-bunani عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا؟ قال نظر أن يمشي قال إن الله أن تأذي بهذا نفسه لغني وأمره أن يركب. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم أنه قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه أن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال نظرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت فقال صلى الله عليه وسلم لي تمشي ولتركب قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه فذكر الحديث wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da mutumin da ya adda walkin tafiya makka a kafa wato mutumin da ya ci ma kanshi alwashin zai je ɗakin Allah mai alhurma ya je ya ziyarce shi a kafa an gane ko ba tare da ya hau abin hawa ba to anan menene hukuncin sa shin ya zama tilas ya je idan ya kasa zuwa kuma me yake kanshi shine anan malam ya shigo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a shaykhan yuhada bayna ibnai ya ga wani dattijo ana shiga kafadar shi tsakanin ƴaƴansa guda biyu idan wannan ya tallaba shi aka yi tafiya wannan hannu sai ya dogara shi ana an shiga kafadar sa kada sai ya ce ma balu haza wannan bawon Allah ku me ya same shi qalu sai suka ce nazara an yamshiya wato ya ci ma kanshi alwashin zai je Ka'aba akan kafarsa ba tare da ya hau abin hawa ba qala sai manzon Allah ya ce inna allaha anta azibi hadha nafsuhu labni lalle ubangiji ta'ala mawadaci ne game da wato mutumin nan da ke azabtar da kansa an gane ku game da shi azabtar da kanshi da yake shi wannan mutumin ya ce Allah mawadaci ne azabtar da kanshi da zai yi ba za ta amfani Allah da komai ba Allah mawadaci ne shine yace inna allaha lalle Allah laganiyun wato mawadaci ne anta azibi hadha nafsa dangane da azabtar wanda wannan yake ma kansa ubangiji ta'ala mawadaci ne wa amarahu an yarkab maza Allah ya umarce shi yace maza a dora shi abun hawa ya tafi akan abun hawa to kaga wannan yana nuna cewa mutumin da yace alwashin zai je masallacin Makka a kafa indai ya kasa to wannan ya halatta ya hau abun hawa wasu malamai suka ce kai ko da ma bai kasa ba fa'idar zuwa a kafar menene fa'idar shi dan haka anan suka ce anan ko da mutun ya kasa ko bai kasa ba zai iya hawan abun hawa ya tafi duk da cewa wasu suna ganin cewa in dai zaka iya tafiya a kafa kuma ka ci alwashin a kafa zaka to dole a kafa zaka in ka hau abun hawa to wannan ka yi kuskure a nan dole sai ka bada fidiya gurgudan kenan abinda zai tsaya maka matsayin kenan rashin wannan tafiya da kai amma in uzuri ne ya gitta ma mutum ya zamanto baya iya tafiyar to akan wannan ya halatta ya hau abun hawa da haka anan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga irin wahalar da wannan dattijo yake manzo Allah ya ce masa mazai hawa abun hawa to a wannan riwaya ta gaba hadisin Abul Khair wanda yake bada labarin cewa Uqbah ibn Amir Allah ya kara masa yadda shi yake fada masa cewa nazaratu ukhti an tamshi ila baitillah yar uwarsa shi Uqbah ta yi alwashin za ta tafi dakin Allah ne alhurma akan dugadiganta ba tare da ta hau abun hawa ba a wata riwaya kuma kasancewarta mace ce ce wadda take mai jiki tana wahala a wajen tafiya kuma ta ci alwashin cewa sai ta ji a kafa wa amaratni an astaftiya lahan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ta umarce ni cewa in je in tambaya mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga alwashin da ta ci ma kanta kuma ga yanda al'amarin yake fastaftaituhu yace naje na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai manzon Allah yace li tamshi yace ta tafiyar kafa wal tarkab kuma ta hawa abun hawa kenan anan he mutun yayi tafiyar kafa in ya gaji kuma sannan hando ya hawa abun hawa nan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mata halaccin gaba daya ta yi tafiyar kafa kuma sannan ta hau abin hawa. Wannan kuma shi yake nuna mana halaccin mutum ya wakilta wani domin ya yi masa tambaya, kamar yadda a nan ta wakilta shi cewa ya je ya tambaya mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne a nan Yazid ibn Abi Habib sai yake cewa wa kana abul khair, wato abul khair wato ya kasance la yufariqu uquba, wato baya rabuwa da uquba, kenan an gane ku, baya rabuwa da shi, kenan kullun yana tare da shi. Wannan yana nuna kenan cewa tabbas ne abul khair ya ji wannan hadisi daga wajen uquba ibn Amir, Allah ya kara masa yadda, don haka yace wa kana abul khair la yufariqu uquba. To shine anan malam ya zo da wata hanya ta daban ta Abu Asim, daga Ibn Jurayj, daga Yahya ibn Ayyub, daga Yazid, daga Abul Khair, daga Al-Uqba. Anan abinda muke so mu gane, in ka ci ma kanka alwashin tafiya inda Allah ya shar'anta cewa ta kanas ana iya nika gari a tashi aje, to wannan kana iya tafiya, kamar yanda anan su alwashin da suka ci ma kansu cewa za su tafi masallacin Allah ne al-Hurma. Dan haka kuma anan ka'ida, idan mutum ya kasa tafiya, in ma kasancewar yana da ikon tafiya ya kasa zuwa, ko kuma wani uzuri ya gitta masa ya kasa tafiya, to iya abin da yake kanshi shine kafara ta rantsuwa. In ma yayi azumi uku, ko ya ciyar da miskini, wato ya ciyar da miskini goma, an gane ko kowane miskini ya bashi abincin da zai ci ya koshi, ko ya yi musu tufafi, ko kuma ya yanta bawa, an gane kafara ta rantsuwa ita take kan abin mutumin da ya ci ma kanshi alwashi ya kasa. Nan muka zo ƙarshen wato wannan littafi, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.